Mi sauraro Ibrahim Abdullahi suran ɗinki akan mita 88.5 da LFM Zamani a daidai lokacin da muke ci gaba da bibiyar al'amura da suka shafi batun da ya dima Kano ko kuma ince Najeriya gaba daya, wato dai batun zargin da aka yi na wata mata ta hallaka ƴaƴan cikinta da kanta guda biyu ta hanyar amfani da wato ainihin adda da kuma takaryar turmin karfe, wanda tuni rundunar ƴan sandan jihar Kano suka samu nasarar kamata. Kuma a bayananta da ta yi a rundunar ƴan sandan da kuma zantawar da ta yi da ƴan sandan, take batutuwa na cewar ita ba ta gane abubuwa, ba ta kiyayewa wasu abubuwan, ba ta sanin ma yanda aka yi suka faru. Kuma take batun cewa tun dama ta jima tana ganin mai gidanta da kofato, sannan kuma idan ta kwanta bacci tana jin ana daddanne ta, ana rirrike ta. A hannu guda kuma mahaifiyarta ta yi bayanin cewa dama ta jima tana gaya mata cewar tana ji ane mata guje-guje a saman bene cikin dare, sannan kuma ana hahaska mata daki da fitila kuma a kashe, sannan a zo ana buga mata kofa cikin dare, kuma idan ta bude kofar ba za ta ga kowa ba. Ita kanta kuma matar ta yi bayanin cewa ta jima tana ganin irin waɗannan abubuwa. A hannu guda kuma mahaifiyar take ganin cewa wannan al'amari dai lalura ce Allah Ubangiji ya saukarwa da ƴar tata, wadda kuma take fatan Ubangiji ya yayi mata. Duk da cewa ita mahaifiyar ta ce ƴaƴan nata fa su ne ta gansu wai sun taho da wuka, kuma sun biyo ta za su kashe ta. To akan wannan batu ne masana ilimin aljanu da kuma abinda ya shafi rufanai suke ganin cewar akwai wasu abubuwa da ya shafi wannan bangare nasu. Kai tsaye muna tare da ɗaya daga cikin masana wannan fanni, wanda za mu ji me suka hango, kuma menene abinda suke gani mafita dangane da wannan al'amari, musamman duba da yanda abin har yanzu yake ci gaba da yawo a tunanin mutane, domin dai a iya cewa abu ne karo na farko a irin wannan yanayi a ce uwa ta zauna ta kashe ƴaƴanta da ta haifa na cikinta a cikin gidanta, kuma a ɗakinta ta kuma rufe kofa, bayan kuma ta gama ta sake fita ta rufe kofa ta bar su a cikin jini ta kuma gaya wa mai gidanta. Za mu so mu ji suna a matakin farko.
To sunana Abdullahi Idris Muhammad, shugaban cibiyar Danfodio Islamic Health Center da ke Dorayi a cikin garin Kano.
Ya kuka kalli wannan al'amari a matsayin ku na masana abinda ya shafi aljanu rufani da kuma waɗannan batutuwa na mutanen ɓoye?
To gaskiya shi dai maganar aljani mun sani cewa gaskiya ne, halittan da Allah Ta'ala ya mana mu bil adama, haka kuma ya halicce su aljanu wanda ba maganin su, kuma dukkanin mu Allah Ta'ala ya samar da mu ne domin mu bauta masa kawai. Don haka su aljanu a matsayin su na rauhanai, mana arwahu wanda ba a gani saboda ba su da gangar jiki, to za su iya shiga cikin jikin bil adama. Shi yasa ma a wani hadisi Maikin Allah alayhi salatu wasallam yake cewa inna shaitana yajri fi bini adama majraddami, shi shaitan aljini kenan yana shiga cikin jinin bil adama ya zagaya duk inda yake so ta inda jinin ke gudana, saboda mai ba su da gangan jiki kuma ba ganin su. To kasantuwar suna iya shiga cikin jikin bil adama, musamman idan suna so su zalunce shi ko su cuce shi, to sai su shiga cikin jikinsa sai su zauna. Yayin da suke zauna a cikin wannan jiki na bil adama, ba za su bashi da lafiyar jikinsa ba, ba za su bashi da tunaninsa ba, ba za su bashi ma da hankalinsa ba. Za su ringa bujiro masa lokaci bayan lokaci, ko dai a cikin mafarki wanda shi ya fi yawa, ko kuma idan sun yi ƙarfi. Akwai wata marhala da ake ce mata marhalatar zuhuru wa tajassut, wata marhala ce, wato ma'ana wani lokaci ne wanda aljani zai iya samar da jiki a zuhur wa tajassut, ya bayyana ya kuma samar da jikin da shi mara lafiya zai gan shi. Kamar da ita wannan mata take ganin al'ashbah, wato ainihin mijinta zai zo da kofato, ko kuma ta ga ƴaƴan da ta haifa ta gansu a matsayin mata da miji kamar ta faɗa, ko kuma ta gansu da makamai a matsayin za su kashe ta. To wannan shi ne marhalatar zuhuru wa tajassud, wato aljani ya yi ƙarfi kenan, ya kai gangaren ɗin da har ya yi ƙarfi a jikin bil adama, ba a magance shi ba, ba a kore shi ba, ba a nemi maganinsa ba, har ya kai wannan matsayin da zai samar da gangan jiki kuma ya bayyana
mijinta da take gaya masa yayi bayanin cewa in tace masa tana ganin abubuwa ko tana jin wani abu da ita kanta mahaifiyarta kullun abin da suke gaya mata cewa ta ringa addu'a ta ringa zikirai kuma an turo mata karatuttuka da abubuwa a wayarta ana an taba bata rubutu ma da addu'o'i da take yi baka ganin wannan zai taimaka wajen korar su aljanu din idan ma su ne
wannan zai taimaka kware da gaske zai taimaka amma ai sun riga sun yi karfi a jikinta a daidai da take ba labari in dai har mutum zai aljani zai bayyana ya gansha cikin gidansa ya samar da gangar jiki irin na mijinsa ko ya samar da gangar jiki irin na yayansa ko ya samar da gangar jiki irin na makotansa ko ya zama kadangare ko ya zama mage ko ya zama maciji indai zai samar da jiki ka ganshi to kawai ya riga ya karfi yayi karfin da sai an yake shi daga waje kai naka addu'o'in suna da kyau amma ba za su kore shi ba addu'o'in ka suna da kyau amma zan sai maka maka wajen samun nutsuwa ne amma rabuwarka da shi tunda ya kai wannan marhala na karfi na yayi karfi jikinka to sai an taimaka maka an yake shi sai masu wannan harka sun yake shi
to amma ita ta yi bayanin cewar ko in ce sauran mutanen gida da abokan zama fa ba wanda yake ganin wannan abu kuma sai a gidan yake kenan
ai ita ce mara lafiyar ai Mallam Ibrahim ta gobara da ake yawan yi a cikin gidaje kaji an ce ga wuta ta tashi a cikin gida sau 10 ko sau 20 a rana daya wutar gobara ai da gangan jikin bil adama aljanin shi a kan kansa a bashi da gangan jiki ai su ai shi sa bahaushe ke ce musu iskokai iskokai saboda ba su da gangan jiki ai su kawai iskokan ne arwahun ne ai su saboda amma suna yin amfani da gangan jikin bil adama su cinna wuta su yi amfani da gangan jikin bil adama su hura wuta a gida a kanti a kasuwa duk sai sun yi amfani da jikin bil adama kuma dan gidan sannan za su yi wannan aikin ba wai su a karan kansu za su yi a matsayinsu na iskokai ba sai sun samar da gangar jiki to ita wannan baiwar Allah ba muna gaskata abin da ta faɗa ba ne muna faɗa zahirin abin da ke faruwa ne game da su aljanu idan suna so su zalunci mutum suna iya samar da gangar jiki musamman idan sun yi ƙarfi a jikinsa su razana shi su rigita shi kuma su yi amfani da jikinsa ba su yi amfani da hannunsa wajen kashe miji su yi amfani da hannu wajen kashe kishiya su yi amfani da hannun shi mara lafiyan wajen kashe yaya kamar yadda ta faru a gurin ita wannan mata ko da yake bincike ne zai tabbatar da gaskiyarta amma dai mu muna faɗan zahirin abin da ke faruwa tsakanin bil adama da kuma su aljanu
cewar duk aljanun suna iya yin irin waɗannan abu
aljanun suna iya yin irin waɗannan abu ai aljanun suna iya samar da gobara ma suna iya haifar da yaki ai yaki ma tsakanin
al'umma amma kai ce bincike ne zai iya tabbatarwa iya bayananta dai da yanda bayanan suka wakana alƙalimin bayanan suna nuni da wani abu mai kama da wannan wanda bincike ne zai iya tabbatarwa to amma in ana maganar bincike akwai na'urori na zamani da kuma kimiyya da abubuwa wanda za a dan dore wata ɗan na'ura ko wani inji idan ma kwakwalwar mutum ta tabu ko ta samu matsala duka sai ka ga nan da nan injin ya nuna an walko an gani kaga abubuwa tunda zamani ya zo kana ga wannan hanyar za ta taimaka wajen yin wannan bincike da kake magana
a ko kadan ai duk matsalar da ke da alaka da aljani ko take da alaka da sihiri shi likita na zamani za a kawo masa mutum mara lafiya rangaranga gashi a sheme gashi a kwance amma babu dama na'urar kwamfuta ta iya nuna wani abu ba dama wani gwaje-gwaje inna wani abu saboda misali aljani ne a jikin mutumin nan shi kuma aljani computer ba ta ganin sa wani gwaji ba ya ganin sa wani test ba zai iya ganin aljani ba haka ma sihiri haka ma sanmu ala dole sai dai mu ne muke da wannan kwarewa mu ne muke iya binciken mara lafiya mu gano gaske ne akwai aljan a jikin sa mu gano gaske ne akwai sihiri a jikin sa mu gano gaske ne akwai sanmu a jikin sa wannan aikin mu ne mu kuma ba da na'ura muke amfani ba muna aiki ne da kwarewar da muke da ita a matsayinmu na masana wannan fanni
to ai akwai ayoyi da hadisai da karatun alqur'ani wanda addini tintini ya zo da su kuma rigakafi ne kariya ne kuma magani ne ga dukkan irin waɗannan abubuwa na aljanu har a wasu lokutan akan ga idan mutum akwai aljanin a cikinsa in aka karanta masa ayoyin alqur'ani zaka ga sun bayyana kuma wato ainihin ayi magana da su a wasu lokutan shin baka ganin karatun alqur'anin da irin waɗancan ayoyi wanda suka zo a cikin alqur'ani mai girma da abubuwa su ma za su zama wata hanya ta yin gwajin da tantancewar da kuma bincikawar
eh kadaki addu'a na shiga kasuwa addu'a ta saka riga akwai addu'a da kuma cire rigar shi ma akwai addu'a to lazimtar wa'annan addu'o'i afkar nabawiya shi zai sa dan adam ya samu kubuta ya tsira mata kuwa su dinga rufe jikin su ruf-ruf a sa hijab a sa niqab kada a bar gashi a waje kuma kada ai karin gashi kamar a tuci mazan nan suke yi duka da ayi shi duka wannan kofofi ne wanda kansa aljan ya zo ya shiga jikinka in ka dauke sihiri ka dauke sammu ka dauke kulumboto to tabarruji na mata barin gashi a waje kin yin amfani da dan kwali kin saka hijabi ko karin gashi attachment irin na ƙaryan nan ake ce masa a cuci maza to wannan a gaggauce yake gaggauta kawo aljan ya shiga jikin mace
shi sihirin da kulumbotan da tsafin addini bai kawo wasu hanyoyin rigakafi ba da mutum zai lazimta ya zama koda an masa ba za su yi tasiri ba
to ai waye ya kawo mana zikirin ai manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam shi kawo zikirin shi kansa amma sihiri kuma ya kama shi kuma shi kawo zikirin qur'ani ma shi kawo shi amma shi kansa wani bai hude lubait yayi masa sihiri kuma sihirin ya kama shi har sai da Allah ta'ala ya aika mala'ika jibril yazo ya karanta masa ruqya nasr ruqyan mala'ika jibril da ya karanta mai yake Allah shine bismillah alqika wallahu yashfika min kulli da'in yuzika wa min sharri kulli nafsin aw ayna hasidin Allah yashfika bismillah alqika wannan shine nasr ruqya da mala'ika jibril ya karanta mai yake Allah sai kuma bayan jibril ya karanta masa wannan ruqya sai kuma Allah ta'ala ya saka masa da falaki da kuma nasi ya karanta su wa min sharri nafathati fil uqadi wa min sharri hasidin idha hasada Allah ya saukar da ita ma'aikin Allah ya karanta shikenan sai sihirin nan ya lallace aka dauko ita madda sihiriya din a cikin wata tsohuwar rijiya wacce shi wannan lubayd bai hude ya jefa aka dauko ta a kona to har yanzu wannan hanya ake bi idan ana so a lalata sihiri bayan ya kama ka ko a bata shi sai an karanta maka ruqya da wacce mala'ika jibril ya karanta ma'aikin Allah da wacce kuma shi ma'aikin Allah karan kansa ya koya wa sahabbansa wanda ita ake yi a ko ina sannan za a warware wannan sirri ya bata shi ko bitali kuma sai ka samu lafiya
yanzu mutum idan ya lizimci waɗannan ayoyi guda biyu falaki da nasi da kuma waɗancan zikiran waɗannan irin kariya za su bashi
musamman a gurbin kowace sallah da mutum zai karanta ayatul kursi da zaran an sallama sallah ya karanta falaki da nasi a kowace sallah da kuma kulhu wallahu ahad wannan ko shakka babu zai samu garkuwa zai samu rigakafi zai ma sami kofin aljanna domin ya tabbata a hadisi mai yakin Allah alaihi salatu wasallam yana cewa duk mutumin da zai karanta ayatul kursi a gurbin sallar farilla to za a bude masa kofar aljanna yana gama karanta za a bude masa kofar aljanna kawai jiran sa ake yazo a bashi wannan a bude masa wannan kofa saboda ka ayatul kursi tana tasiri kuma ita guduma ce ita madara da tulli shaytani mato mana guduma ce da take dukan iblis take gurkurar sa saboda ka idan mutum ya lizance su a gurin kowace sallah da kuma yin bismillah a gurin zama in zaka zauna kace bismillah tashin kace daga zama kace bismillah cin abincin ka kace bismillah saka riga bismillah duk abin zaka ambaci Allah kai hatta zubda ruwa a bola ko a kalka kace bismillah musamman idan ruwan zafi ne dan kar ka zuba wa shaytanin aljanu su fusata su haukan ka to duka wannan zai baka wiqaya zai baka rigakafi akan fadawa cikin tarkon shaytanu
to mai sauraro da fatan Allah Ubangiji ya bamu ikon yin amfani da waɗannan zikirai da lazumai musamman falaki da nasi da kuma ayatul kursiyu a gurbin kowace sallar farilla da kuma yawaita ambaton Allah a dukkanin lokuta da zikirai da suka zo daga Annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yanda muka ji kariya ne daga dukkan shaytanu sannan a hannu guda kuma hanya ce dodar zuwa saduwa da Allah lafiya wanda suke zaman riba bi kenan Ibrahim Abdullahi suran dinki akan mita 88.5 dal FM muryar zamani
kai gunzu kusan ya yi kullum na farko